sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Talata 14 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Maryam, yayin da ake ci gaba da dauki ba dadi a kewayen wasu asibitocin Gaza, shugaban Amurka Joe Biden ya ce dole ne fa a kare asibitocin daga yakin na Gaza. Bayan da jami'in binciken da aka samu da laifin kashe yar jarida Anna Politkovskaya yayi ma Russia yaki a Ukraine, Russia ta masa ahuwa. Sannan shugaban Amurka Joe Biden da shugaban China Xi Jinping za su gana a birnin San Francisco a goben Laraba kan wasu jerin batutuwa na bai daya da kuma na matsalolin duniya.
To a cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa kungiyoyin kwadago a Najeriya sun fara yajin aikin gama gari a yau Talata, sai dai wasu tuni wasu 'yan kasar suka fara bayyana rashin jin dadinsu akan salon kungiyoyin.
Ni a tanin da nake gaskiya ba a yi shi dan talaka bane. Akwai abin da ya kamata zaka yi, wanda zaka ce zai iya taimakon talaka shine azumin suka ce bari su je su blocking House of Assembly. Kudin da aka ce za a sai wannan motocin bai kamata ba, da shine za a ce sun yi fighting dan talaka.
Bana tafa da karin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa albarkacin ranar yaki da cutar siga ta duniya a yau 14 ga watan Nuwamba, hukumomin mulkin sojan jamhuriyar Niger sun ce suna daukar matakai wajen dakile kamuwa da cutar da ba da damar yin gwajin cutar ga 'yan kasar. Sannan za ku ji cewa kungiyar alkalan shari'a a Niger ta gargadi hukumomin kasar game da bukatar daukar matakan da ta ce za su taimaka wajen warware matsalolin da ke haddasa tarnaki a fannin shari'ar. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki wanda zai ci gaba da tattaunawa akan batun sabon irin masara. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan auni lafiya. Ga labaran, shugaban Amurka Joe Biden ya ce dole a kare asibitocin da ke cikin Gaza, yayin da sojojin Isra'ila ke ci gaba da auna cibiyoyin lafiya a wannan yankin kasa na Palestinawa bisa zargin cewa Hamas na ratsewa da asibitocin. Shugaba Biden na ansa tambayoyi ne kan tabarbarewar al'amura a asibitin Al-Shifa, wanda shine cibiyar lafiya mafi girma a birnin Gaza, wanda kuma sojojin Isra'ila ke ci gaba da yin masa kawanye a na kwanakin nan. Al'amura sun tsaya cik a Al-Shifa saboda rashin makamashi, abinci da ruwa. Dubban majinyata da suka matsu sun gudu daga asibitin na Al-Shifa a ƙarshen mako, inda suka bar sauran majinyata 650 da wasu dubban Falasɗina wanda aka raba su da muhallansu da ke kuma neman mafaka daga wannan faɗan. Ma'aikatar lafiya ta Falasɗino ta faɗi ranar Litinin cewa majinyata 32 sun mutu a asibitin na Al-Shifa, ciki har da wasu jarirai 3 tun bayan da aka yi masa kawanya saboda rashin wutar lantarki. An yi afuwa ma tsohon jami'in binciken Rasha Sergei Kovbanov, wanda aka samu da hannu a kashe wata 'yar jarida mai binciken kwakwaf Anna Politkovskaya a shekara ta 2006 bayan da ya shiga yakin Ukraine, a cewar lauyansa a yau dinnan Talata. Dubban fursunoni ne aka ce an tura su yaki a Ukraine tun bayan da Russia ta kaddamar da farmakinta a watan Fabrairun bara, inda masu suka ke cewa wasu daga cikin fursunonin sun sake aikata manyan laifuka bayan da suka dawo daga fagen daga. A matsayinsa na mayaki na musamman, an gayyaci Kovbanov ya rataba hannu kan wani kwantaragi na shiga wannan aiki na musamman na soji, bayan da kwantaragin ya kare a masa afuwa a ƙarƙashin dokar ikon shugaban ƙasa, a cewar lauyansa Alex Michael Chief ga manema labarai ko AFP. Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban China Xi Jinping za su gana a rukunin gidaje na Filoli mai cike da tarihi a kudancin birnin San Francisco a gobe Laraba, inda za su shafe sa'o'i wajen 4 su tattauna wato su yi wata tattaunawa mai zurfi kan wasu jerin batutuwa na bai daya da kuma matsalolin duniya a cewar jami'ai masu masaniya game da shirye-shiryen da ake yi. Za a yi wannan tattaunawar ce a bayan fagen wani babban taro na hulɗar tattalin arziki tsakanin ƙasashen Asia da Pacific, wato APEC, wanda wannan birni ke ɗaukar nauyinsa. Da shi da shugaba Biden za su isa San Francisco a yau ɗin nan Talata gabanin ganawar tasu, wadda aka tsara kan cewa za ta hada da wata liyafar cin abinci da wata 'yar takawa haka a rukunin gidajen, da kuma wata 'yar gajeruwar ganawa da za ta hada da mai bayar da shawara kan tsaron ƙasa Jack Sullivan da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar, za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Sa'o'i bayan fara yajin aikin gama gari da ƙungiyoyin ƙwadago na Najeriya na NLC da TUC suka kira a yau Talata, 'yan ƙasar sun fara nuna rashin jin daɗinsu da salon ƙungiyoyin wanda suka ce talakawa su ke ƙara ƙuntata. A halin da ake ciki, gwamnatin tarayyar Najeriya ta kira taron gaggawa da ƙungiyoyin don neman hanyar warware matsalar. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulra'uf na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Daga misalin karfe 10 na safiyar yau ne dai 'yan Najeriya a manyan birane, musamman ma babban birnin tarayya Abuja, suka fara ganin sakamakon yajin aikin akasari ma waɗanda ke fitowa harkokin su na yau da kullun, inda aka sami karancin motocin zirga-zirga, katsewan wutan lantarki, rufe ofisoshin ma'aikatan gwamnati da dai sauransu. Tun dai wasu mazauna birnin Abuja da ma wasu sassan kasar daban-daban, kama daga Kaduna, Sarawa, Borno da dai sauransu, suka fara nuna rashin jin daɗin su da salon da ƙungiyoyin ƙwadagon ke ɗauka na yajin aiki ba tare da la'akari da matsin da suke sanya talakawa waɗanda ya kamata suna karewa a ciki ba, inda wasu ke cewa an fara siyasantar da harkokin ƙungiyar.
Sunana Alhaji Munkailu, daga Kaduna na fito na dawo Abuja. Ba mu da masalan wuta, amma tun da su wani mutane sun ce Labour Congress sun zo sun mai da komai political abun nan, sai suna yin strike, suna ba talakawa mutane wahala. Allah a yi yadda gwamnati ko DSS ne za a yi ne, a ji a kwashe su a rufe su a bar mu ci gaba a Najeriya, ko kamfanin mu yanzu siyan dizu wahala ne. Dama NEPA ne muna dan manage da su, yanzu kowa da kowa dole mu close down. Gida ma aka generator ne muna amfani da shi, generator din ma jiya sadda muka sha wahala kamun mu samu petrol wanda mun siya. So ga mu mun zo na gaban gida yanzu, domin cikin gida yayi zafi, muna shan iska a karkashin busuwa, muna da kamfani wanda yana nika mai ridi da cleaning ready, wanda muna tura kasan Turai, muna yi amfani da wuta, muna biya miliyan 3 kowane wata ne, muna biya NEPA kan kamfanin mu. Yanzu muna da yin aiki, kowa da ya samu abinci ne.
Sunana Aziz Mala, harar aika yau da muka taso da safe muka gan bamu da wuta, kuma muna da ayyuka da dama. So wannan aikin ya kawo mana cikas bisa abubuwan da za mu yi da kullum a yi wa Maiduguri. Ina da cikin jisun na tafiya da jirgi, saboda wannan hanyar ba dama na yi tafiya sun ce da daga wannan tafiya ta. Bacin namu akwai wanda suke sai da kayayyaki da sauransu, wannan abin lalle abin take shi ne, ya kamata a yi da wuri a cikin tarnan.
Sunana Ibrahim Magaji. Eto, gaskiya abin ba wai abu bane mai daɗi, kuma abu bane wanda za a iya cewa an yi fariya da kanshi. In kika lura yanzu kin same ni ina kokarin in tafi meeting ne, amma abun bai yi ba. Strike din ya sa mutumin da ya kamata mu haɗu da shi yanzu yana ka mana cewa na ɗaya bai da wutar da zai ma aikin da ya kamata ya fito mu haɗu da shi, na biyu kuma matsalar da ake ciki gashi ya kamata a ce mai da ake amfani da shi ana ta da generator, babu ma assets din da zai iya zuwa ya je ya samu shi. Ni a tanin da nake gaskiya ba a yi shi dan talaka bane. Akwai abun da ya kamata zaka yi wanda zaka ce zai iya taimakon talaka ka shine azumin suka ce bari su je su blocking House of Assembly, kudin da aka ce za a sai wannan motocin bai kamata ba, da shine za a ce sun yi fighting dan talaka, amma talaka da yana kokarin rayuwar shi zai taimaki shi ko zo kunci kada a je aiki. Kin gani a gani na gaskiya ba a yi shi dan talaka bane, an yi shi ne saboda da on personal interest, wannan abu tsakanin su da gwamnati ne.
Da muka tuntubi kungiyar kwadago ta NLC akan matakan nasu, sakataren tsare-tsaren ta Kwamarar Nasir Kabir ya ce,
to mu da abin da muka sani muna nan muna hada kan membobin mu a yajin aiki na tafiya yadda aka sani. So ba mu mu yi wani ce wani abu ko mu wani abu, abin da muka sani yajin aiki na nan ana yi, saboda haka duk wani bayani a sai ki jira sanarwar da za mu fitar daga wannan kungiya.
Kazalika rahotanni sun yi da cewa gwamnatin kasar ta baki ministan kwadago da ayyukan yi Simon Lalong ta kira taron gaggawa da shugabannin kungiyoyin kwadagon, yayin da aka fara ganin tasirin yajin aikin a fadin kasar sai dai ya zuwa yanzu kungiyoyin ba su ce uffan a gani da gayyatar da aka yi musu ba ita ma kungiyar malaman jami'o'i ta ASU ta shiga yajin aikin sai babu ta gani da kungiyoyin kwadago ta NLC da TUC suka shelanta yajin aikin na kungiyoyin NLC da TUC da baya rasa nasaba da sa'in sa da ya wakana tsakanin shugaban NLC Joe Ajero da gwamnatin jihar Imo wanda tuni masu sharhi akan al'amuran yau da kullun suka ce bai dace a tsayar da ayyukan yau da kullun na miliyoyin yan Najeriya cir a bisa rikici tsakanin jiha da wani mutum ba ni Abdulrauf Murya Amurka daga Abuja Najeriya
A gaida Halima Abdulrauf da wannan rahota har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karshen labaran duniyar
To Maryam mai gabatar da kara wanda aikin sa ne neman sauran masu laifin da ke buya ma kotun duniya da ke shari'ar manyan laifukan da aka tafka a Rwanda yau din nan talata ya tabbatar da mutuwar Alois Ndimbati wanda ake zargi da aikata kisan kiyashi cikin shekaru uku da suka gabata kotun ta kasa da kasa ta shari'ar manyan laifuka ta IRMCT ta kama wasu yan Rwanda biyu da ake zargi da taka rawa a kisan kiyashi ta kuma tabbatar da mutuwar wasu masu gujema kotun su hudu ciki har da Ndimbati a wani bayani masu gabatar da kara na majalisar dinkin duniya sun gamsu cewa Ndimbati ya mutu a Rwanda tun a shekara ta 1997 a ƙarshe tun a farkon wannan shekarar likitar da ta je wato take jagorantar shirin hukumar lafiya ta duniya WHO na kawar da cin zarafin mata a badalance ta tafi Congo don daukar mataki kan wato tabargazar lalata mafi girma a tarihin bangaren lafiya na majalisar dinkin duniya din wato cin zarafin mata a wajen 100 da wasu ma'aikatan bangaren lafiya na majalisar dinkin duniya suka yi a lokacin bullar annobar Ebola bisa ga wani rahoton cikin gida na WHO mai nasaba da bulaguron na watan Maris da Dr. Gaya Gambi Hawage ta yi daya daga cikin matan da aka ci zarafin su wadda ta tattauna da ita ta haifi yaro mara lafiya wanda ke bukatar kulawa ta musamman wanda hakan ke nufin karin nawayar kudi ga wannan matashiyar uwa a daya daga cikin kasashen da suka fi talauci a duniya da
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Ranar 14 ga watan Nuwamba kowace shekara rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware don yin fadakarwa game da cutar siga. Albarkacin ranar wato yau kenan hukumomin mulkin sojan jamhuriyar Niger sun yi wa 'yan kasar jawabi a kafofin yada labarai akan kokarin da gwamnati ke yi wajen dakile kamuwa da cutar da ba da damar yin gwajin cutar da kuma magani a cikin sauki. A nasu bangaren masu maganin gargajiya suna masu cewa suna iya ba da tasu gudunmuwar ga waɗanda ke fama da wannan cuta. Wakilin Muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya aiko mana da wannan rahoton.
Manjo General Kanal Garba Hakimi shine ministan kiwon lafiya na gwamnatin sojan jamhuriyar Niger a lokacin da yake wa 'yan kasa tambihi a kawohin yada labarai na kasar game da ranar yaki da cutar siga ya ce ranar ta yau dama ce ta kara wayewa jama'a kai da ma hada gwiwa tsakanin masu ruwa da tsaki don yaki da cutar siga a jamhuriyar Niger da ma sauran kasashen duniya kuma game da haka inji Ministan na motsa ma'aikatan ofishin minista na domin su kullu da sabbin fasahohin yaki da cutar siga. Suma likitoci sun yi amfani da wannan ranar ta yaki da cutar siga a jamhuriyar Niger don fadakar da 'yan kasar game da yanda wannan cutar ke iya zo ma dan adam. Wannan shi yasa na tuntubi Dr. Sule domin samun karin bayani game da cutar siga.
Rana kamar da aka sani kowace shekara na tunawa da rana ce ta masu ciwon sukari don haka duk kowace shekara don kada an manta da wannan ciwo ana kokari a a yi ma mutane tuni da wannan ranai. Wannan cutar ta sukari da ake a gane mutum yana ɗauke da ita akwai alamomi da take gwadi. Daga farko dai za ka ji ƙarshen yatsunka suna wata 'yan majiriya da na ƙafa da na hannu. Haka ji wata ran ƙafarka ita kanta tana majiriya. Ka ji jikinka yana ɗan sanyayewa kaɗan. Kuma za ka ji ga kanan ba ka da wani amfanin komi. Kullum gaji kake sai kwana. Kuma ga yawan fitsari da dare. In ka kwanta kana aika tashi wajen goma ko sha wani abu. Da rana ma haka kana tsakar hirar da mutane sai ga ka tashi ka shiga cikin magewoyi zuwa fitsari. To alamun kenan wanda suke nuna wannan cutar tana kusan kama mutum.
Maudu'in wannan shekara na bana game da yaki da cutar suga na cewa cutar suga kowa ya samu damar kulawar asibiti don samun waraka. Kuma wannan na zuwa ne a daidai lokacin da masu magungunan gargajiya kasar ke cewa suna iya nasu kokari domin warkar da masu wannan cutar kamar yanda Jikan Baushi na dajin Rugu ke cewa
na mika godiya ga Allah subhanahu wataala da bayyana farin cikin mu da Allah ya kawo wannan rana ta masu ciwon diabetes ma'ana ciwon suga da iyayenmu malamai da yan uwanmu almajirai muna iya kokarin mu musamman mu mahalba na shige da hici wurin gano itatuwa na gargajiya da sururuka daban-daban wanda ake yin amfani da su dangance da wannan matsala ta diabetes ciwon suga kuma alhamdulillahi akwai al'umma da dama wanda mun dauki maganin diabetes suga mun ba su kuma Allah ya shiga cikin al'amarin ya raba su da matsalar sun samu nasarar waraka
a dai kasar ta jamhuriyar Niger hukumomin kasar da soja sun sha alwashin karfafa wuraren bincike da ma kaiwa masu dauke da cutar siga dauki domin samun waraka Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman Bako har yanzu dai muna a jamhuriyar ta Niger Kungiyar alƙalan shari'a ƙasar ta gargaɗi hukumomin Nijar game da buƙatar ɗaukar matakan da ta ce za su taimaka a warware matsalolin da ke haddasa tarnaƙi a fannin shari'a tun a washe garin juyin mulkin ranar 26 ga watan Yuli wasu 'yan Nijar ke zargin alƙalai da taka rawa da bazar ɓangaren zartarwa zargin da ƙungiyar ta Saman ta ce ba shi da tushe. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Munabarma ya aiko mana da wannan rahoton.
La'akari da yadda cece kuce yake ƙara ƙarfafa game da yanayin tafiyar harkokin shari'a a 'yan watannin baya-bayan nan yasa kungiyar alƙalan shari'a wato Samani ta kira taron manema labarai domin yi wa jama'a bayani kan abubuwan da ke hana ruwa gudu a wannan fanni. Mai shari'a Musa Muhammadu na daga cikin kusoshin wannan kungiya.
Kun ga akwai wannan majalisa wadda ake ce ma CSM ita ce ke zama karkashin shugaban kasa tare da alkalai don saboda a yi wannan tare-tare na alkalai ko kuma a ba su wani mukammai. To wannan CSM ya kamata a san da cewa dokokin da suke girka shi suna son ai musu gyaran huska saboda ihita daga kalkashin gwamnati in ana son justice ta aikin ta yadda ya kamata. Na biyu akwai alkali mai shigar da kara wanda kuke ce ma prokurer. Dokoki waɗanda suke tahiya da aikin ina alkali gaba daya shi musamman ma shi wannan alkali mai shigar da kara prokurer. An yi shi ne yadda ba yadda za ya yi aiki sai ana ba shi umarni daga sama. Wannan shi ne abin farko wanda yake tauye aikin alkali.
Rigar kariyar manyan jami'an gwamnati na daga cikin abubuwan da ke yi wa alkalai tarnaƙi a kan aiki kamar yadda babban sakataren kungiyar alkalai mai shari'a Dubu Yahaya ya bayyana.
Alkalin shari'a ba ya ma kirawo minista koko deputy ba an ba shi umarni ba. Suna da rigar kariya wadda ko convocation wanga dai a kira mutum a saurare shi ba iya. Balle kai ma shari'a maka buɗa mai in kai haka nan cikin doka an ce duk alƙalin da yayi wannan yayi laifi kuma ana iya kama shi shi kankan shi.
Kungiyar ta yi na'amda a ikirarin da ta ce ta jiyo shugaban majalisar CNSP Janar Chani yayi a kwanakin baya kan cewa ba zai yi wa shari'a katsalandan ba. Sai dai fa cimma wannan guri abu ne da ya danganta daga wasu matakai da suka wajabta.
Akwai gyaran huska wanda ya kamata a yi ma dokoki da yawa. Wagga dokoki na CSM mai da alkalai. Bayan haka nan kuma su ma alkalai masu shiga da shari'a prokurar su ma a zo a sake wannan kundin nasu don a bar su aiki daidai ba sai wani ya ce musu ba su haka ko ku kasu haka.
Alkalan shari'a sun kuma ja hankulan shugaban majalisar CNSP tare da gwamnatin rikon kwarya akan bukatar sake kafa kotunan da aka rushe a washegarin juyin mulkin 26 ga watan Yuli. Domin a cewar su, rashin irin waɗannan kotuna babban koma baya ne a sha'anin shari'a. Sannan sun yi hannun kame sada game da tsarin tafiyar da ayyukan sabuwar hukumar yaƙi da cin hanci wato KWALDEF, wacce suke ganin za ta iya shiga hurumin mashara'antu matsawar ba a magance kurakuran da ke tattare da dokokin da suka kafa ta ba. Sulai Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulai Mummuni Barma da wannan rahoton. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sanadiyar cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Idan masu sauraro suna biye da mu a makon da ya gabata, daraktar hukumar NAFDA Dr. Rose Maxwell Gidado ta fara mana bayani kan gwaji na ƙarshe da suka yi na sabon nau'in masara na tela da hukumar su ta inganta, wanda za su fito da shi nan da watan Disamba mai zuwa. Dr. Rose ta ce wannan irin da aka inganta da sauran waɗanda suke aiki a kansu za su taimaka a ƙara samun bunƙasar abinci, ba wai kawai masara ba, har ma da sauran nau'ukan kayan abinci. Sannan ta bayyana matakan da za su ɗauka don ganin sabon irin da aka inganta ya kai ga manoma. Ga dai ci gaban tattaunawar da Halima Abdurrahman ta yi da Dr. Rose.
Zai ƙara mana ƙarfi a gefen samun abinci, bunƙasan abinci. Kuda yake ba masara kaɗai ba, har da wake, akwai na wake, akwai auduga, so akwai kuma dankali yanzu haka. Dankalin yana jos ake gwada ta. Kuma shi wannan ga kwanan ba an kira manoman jos sun je sun duba. Shi ma dankalin ma shi ma yana aiki. So kun ga za a ci gaba da yi dai waɗansu abincin da suna ɗan ba da matsala ga ƙwari, na ba da matsala a kansu da su mai ɗin nan. Za a yi su ɗaɗɗaya a bi kansu ɗaɗɗaya, dawa ma muna aiki a kai. A yanzu haka so nan gaba dai don za a samu bunƙasan abinci.
Na'am. Menene wannan ke nufi ga manomin Najeriya, musamman wanda ke karkara da ba lallai ya shigo birni ya zo ya san abin da ake ciki na wannan ci gaba da aka samu ba?
Okay, kaman ga talakawa ko kuma
ga talakawa manoma da
ba su zo sun ai, za a kai musu duka, za a yi wasa labaru aje ana wayarwa mutane kai. Kisan muna da program da ake ce da ita ofa din nan, ehem, a amfani da wannan mukan je ƙauyuka wani lokaci mukan kira manoma su zo su gani makansu. So kun ga yanzu wannan masaran ba anan kaɗai take ba, yanzu suna jihohi sun kai 10 wanda aka babbasu aka ba manoma gwada a gonakinsu. Shi ne kenan mai kyau, manoma ya gwada ya shuka, ya shuka da nashi da wannan ɗin, in ya zai girba ai zai gane wanne ne mai kyau. So a yanzu haka akwai jihohi 10 wanda suna nan da shi a gonakinsu. So a takaice dai in sun zaɓi wannan ɗin, to sun zaɓe shi ne domin sun ga cewa wannan irin sabon irin ya fi nasu ga samun bunƙasan noma, ya fi nasu. So noma dama shi ne tushen arziki. So amma in babu amfanin gona babu noma ai. Dama noma amfanin gona ne, in kaga amfanin gona ai shi kenan. So wannan babu damuwa.
Ya wannan irin ko kuma wannan sabon iri da kuka samar wanda za a fara fitarwa a watan Disamba zai taimaka wajen rage matsalar ƙarancin abinci a Najeriya?
Ke zai taimaka sosai domin wannan amfanin gonan da za ka samu yin shi da kyau ɗin, ko ka samu ɗan fili ka ɗan ka shuka ma za ka samu amfanin gona. So zai rage wannan kasawan gefen abinci ɗin sosai, ma zai rage kuma zai sa kaman availability
na za a ƙara samun yawan,
in aka ƙara samun yawan kuɗin abinci zuka, in gani yanzu ƙarancin ne ke kawo kudin abincin yana hawa yake tsada yake abin nan a ce maka buhun masara yanzu yi 80,000 ne ko 90 so ina taraka zai iya wani babu so zai taimaka sosai
yaya batun yadda manoma za su iya samu cikin sauki musamman waɗanda suke ƙauyuka
za su sai daidan ƙarfin su ba zai dai tsada amma ba dai sosai ba za su samu ƙarfin su kaɗan za su samu ci gaba a kai suka samu ci gaba za su iya sayan irin da yawa amma irin da zai amfani su
na'am to wajen samu kuma fa a dukkan waɗannan jihohi goma da kika ce akwai su za a same su da saura faɗin Najeriya ko ko a birnin tarayya ko manyan birane kawai za a riga samun irin wannan iri
kamar a yanzu wannan wanda aka rabar a jihohi goma nan wannan gwaji ne kawai ai amma idan mun zo mun samu umarni an ba da umarni akan cewa a ci gaba da amin za a iya a ba manoma su fara noma za a iya shiga da ita kasuwa ai wannan ko da ma waye ne kowane jihar zai iya yi sai kowane manomi zai iya sai in duk inda kake
to daga ƙarshe wani ƙarfin gwiwa za ki ba wa manoma a kan su karɓi wannan sabon irin
manoma su kwantar da hankalinsu ba su da illa ba su da komai
wato
masaran ba su da illa za ta ba da amfanin gona sosai su yi amfani da ita idan ta fito in aka kai musu su saya za su samu amfanin gona za su ji daɗi za su samu kuɗi za su yi riba
masu sauraro anan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin daraktar noma ta hukumar NAFDA Dr. Rose Maxwell Gidado da wakilin mu a Abuja Halima Abdurra'uf sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Allah a gaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga sakonnin da kuke turo mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau ya ce zancen da dattawan arewa suke yi na cewa za su sassanta takun sakar da ke tsakanin Alhaji Adiko Dangote da Alhaji Abdulsamad Buwa da kuma sassanta zamar doya da manja da ake yi tsakanin sabon gwamnan jihar Zamfara Dr. Dauda Lawal Dare da tsohon gwamnan jihar Dr. Bello Mutawalle hakan yayi daidai domin sulhu alheri ne in ji manzon tsira sallallahu alaihi wasallam shi kuma Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a cewa yayi kungiyar kwadugo ta NLC da TUC yajin aikin da suke yi ba wai suna yi don kishin kasa bane suna yi ne don muradun kansu ne kawai saboda hakan duk dan kasa na gari ba zai goyi bayan yajin aiki ba sai kuma sakon Salihu Isa Fanna karamar hukumar Dandi Kamba jihar Kebbin Najeriya ya fara da sallama sannan ya ce VOA Hausa muna kira ga ƴan kungiyar kwadugon Najeriya da cewa tunda shugaban kasar Najeriya da manya masu rike da kasar mu sun kasa saituwa sai ku yarda kwallon mangwaro domin ku huta da kuda ku bar batun shiga yajin aiki domin wallahi malam talaka ne kawai ke shan wahala Allah dai ya kyauta sakonmu na ƙarshe a yau da lokaci zai ba mu damar karantowa na haɗin gwiwa ne daga Isa Gurgu mai magani sabon layi Yakubu Makeri tashar Keji Nuhu mai wanki da guga tashar Keji birnin Gwari Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri suka ce muna kira ga gwamnatin Najeriya da ta tsaida wasu ƙananan ayyukan da suke ba da ba na dole ba su tattara ƙarfin su wajen murƙushe ayyukan ta'addanci ta yadda 'yan Najeriya za su kasance a cikin 'yanci da walwala to mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku mun kuwa za mu karanto iya gwargwadon abin da ya sawwaka masu sauraro anan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da daddare za ku je mu dauke da wani sabon shirin a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta hada shirin da ma bada umarni da ma injiniyan mu Jumbe Hamza ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe